This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis 2 ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga Zahra da kanin labaran.
Wani direba ya afka da akurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasdinawa akalla 17.
To kanin labaran kenan. Bayan gano bayanan mutumin da ya kashe mutane 15 a New Orleans, hukumomin birnin sun dau matakan dada inganta tsaro.
Nan jihar Louisiana, Jeff Landry ya faɗa wa manemar labarai cewa zai baiwa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman National Guard Company mai yawan 'yan sanda 100 umarnin inganta tsaro a wurin wasan ƙwallon zarin ruga na kwaleji na Sugar Bowl da za a fara a filin wasan New Orleans Superdome.
Sannan za a ji abin da wasu 'yan Nijar ke cewa a game da sanarwar shugaban ƙasar Cote d'Ivoire na ficewar dakarun Faransa daga ƙasar.
Duk wanda ya sayar da abin da alaƙa tsakanin Abidjan da Paris ba zai yarda da wannan magana ba. Sai dai mun gani abin da ni nake zargi shine wata strategy ta wata dabara ce ga Faransa.
A yau ma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Alhamis, Alheri Grace Abdu na nan tafi da wani sabon shirin domin iyali. Amma duk wannan sai bayan Zahra ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Wani direba ya afka da motar a kurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, sannan kuma ya bude wuta inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Hukumar FBI mai yaƙi da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci, kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kadai yayi aika-aikar ba. Alitia Duncan, mataimakiyar wakili ta musamman mai kula da ofishin FBI a New Orleans, a wani taron manema labarai ta ce ofishin yana binciken ɗaruruwan mutanen da ake zargi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar da rahoton sanarwar hukumar leƙen asirin 'yan sandan jihar Louisiana cewar masu bincike sun gano na'urori masu fashewa da yawa a cikin French Quarters. Sanarwar ta ce daga cikin na'urorin har da wasu bama-bamai guda biyu da aka ɓoye a cikin na'urorin sanyi, kuma an yi su ne yadda za a iya tayar da su daga nesa. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar Talata. Jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen Darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da Puntland. A cikin wata sanarwar sauti da aka wallafa a kafar Telegram, Brigadier General Mahmud Muhammad Ahmad, mai magana da yawun hukumar tsaro ta Puntland, ya tabbatar da harin. Ahmad ya ce kungiyar 'yan ta'adda ta Daesh ce ta kaiwa jami'an yaƙi da ta'addanci na Puntland a yankin Darjale harin. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasdinawa akalla 17 a jiya Laraba. Kamar yadda jami'an Falasdinawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka sanar, ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na Bridge da ke tsakiyar zirin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila bata ce uffan ba game da har-haren, amma a jiya Laraba ta shaida al'umma da su fice daga yankin Bridge, inda ta ce daga can ne mayakan Hamas suke harba mata rokoki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Zahara za ta karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu fara daga nan Amurka, inda mutane 15 suka mutu sannan wasu da dama suka ji rauni yayin da matukin wata motar a Korikura ya kutsa cikin jama'a da gangan yayin da suke murnar shiga sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon a New Orleans. Ga Ibrahim Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Federal authorities are calling the early morning New Year's Day attack.
Mahukuntan tarayya sun ayyana al'amarin da ya faru cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara a New Orleans da aikin ta'addanci.
The FBI has identified the suspect as 42-year-old
ta bayyana wanda ake zargi a matsayin wani mutum Amurka mai suna Shamsuddin Jabbar, mai shekaru 42, sannan tsohon soja daga jihar Texas. Ya makala tutar kungiyar ISIS a jikin motar a Korikurar da ya yi hayarta, wadda ya ratsa da ita wurin masu tafiya a ƙafa sannan ya afka cikin jama'a. Daga nan sai mutumin ya buɗewa 'yan sanda wuta da bindiga, kana ya jikata jami'ai biyu kafin a harbe shi hallahira. Hukumomi sun ce an gano bama-bamai biyu a unguwar French Quarter da ke cikin birnin, sannan an gano wasu abubuwa da ake kyautata zaton na fashewa ne a cikin Korikurar.
Jabbar is not believed to have acted alone, according to the
Hukumar FBI ta ce ana kyautata zaton cewa ba Jabbar kaɗai ne ya kitsa kai wannan harin ba, don haka hukumomi sun ce suna neman sauran abokan tafiyarsa.
Latoya Cantrell is the mayor.
Latoya Cantrell ita ce magajiyar garin New Orleans.
We will do everything that it takes
Latoya
to render real justice.
Za mu yi duk mai yiwuwa don ganin mun yi hukunci cikin adalci.
Gwamnan jihar Louisiana Jeff Landry ya faɗa wa manema labarai cewa zai baiwa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman National Guard Company mai yawan 'yan sanda 100 umarnin inganta tsaro a wurin wasan ƙwallon zaren ruga na kwaleji na Sugar Bowl da za a fara a filin wasan New Orleans Superdome, wanda da za a yi a ranar farko ta sabuwar shekara amma aka dage.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana fassarar rahoton Steve Herman. Yanzu ga Zahra da kashin labaran duniya na biyu.
Akalla mutane 10 ne ciki har da kananan yara 2 suka mutu yayin da wasu 4 kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi a jiya Laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin Montenegro, a cewar jami'ai, sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce. Ministar harkokin cikin gida Danilo Sernobig a wani taron manema labarai ta ce 'yan sanda sun bayyana wanda ya harbin a matsayin Ako Martinovic, mai shekaru 45, ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin Santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa. Sernobig ta ce a halin yanzu mun mayar da hankali wajen kama shi. 'Yan sanda sun aike da dakaru na musamman domin nemo maharin a Santinije, mai tazarar kilomita 30 daga arewa maso yammacin Podgorica, babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma a jiya ne tsohon ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi marabus daga majalisar kasar. Gallant, wanda a lokuta da dama yake adawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, a cikin wani jawabi da ya yi a jiya, Gallant ya ce an kore shi ne saboda kin yarda da ya yi kan buƙatar kawo ƙarshen daftarin baiwa Orthodox wuraren soji masu tsatsauran ra'ayi. Gallant ya ce,
"Kuma bisde akrav, kar gam basharut atsibori, yesh regaim."
Gwamnatin Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister da ministan tsaro da aka kaddamar da shirin ɗaukar ma'aikata wanda ya sabawa buƙatun dakarun tsaro na IDF da ma'aikatan tsaron ƙasar. Ƙudurin yana nufin keɓe wasu wuraren aikin soji ga yawancin matasa mabiya ɗariƙar aƙidar Yahudawa, ya ce ba zan amince da hakan ba.
VOA
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma za mu tabo batun diplomasiyar kasashen renon Faransa da uwar goyonsu a kasar Cote d'Ivoire wacce ta bayyana shirin ficewar dakarun Faransa daga kasar kafin karshen watan nan na Janairun 2025. Matakin da ke zuwa a wani lokacin da shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya ba da sanarwar rufe sansanonin sojin kasashen waje a hukumance. Sai dai wasu 'yan Nijar na kallon abin tamkar wani tsari ne da ke boye da wata manufa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aiko mana.
Da yake jawabin barka da sabuwar shekara wa al'ummar kasar ta kafafen labarai a jiya Talata, shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya sanar da shirin ficewar sojojin Faransa. Matakin da ya ce an ɗauke shi ne a ƙarƙashin wani tsarin tuntuɓa da fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. A ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Abdulrazak Hima, wannan ba zai rasa nasaba da kammalar ayyukan horon da ya kamata dakarun na Faransa su baiwa takwarorinsu na Cote d'Ivoire daidai da ajandar ainihi.
Bishin zuwa ma a ɗauki horo a ƙasashen Turai ko ƙasar Faransa da da sojojin mu za su yi karatu sai su ɗauki abin, kaga yanzu babu shi. Ko ku a ce su zo su saka su ba mu horo, ko ku su ga yadda ake yaƙi su gwada mana, to ga salon yaƙin da ake na zamani. Kaga duk wannan idan ana ca suna janyewa ba za a yi faɗa mai ido ba. Bangaren kuma Cote d'Ivoire ta wataƙila su sun samu abin su ne. Tana Cote d'Ivoire yanzu ta kai matakin da za ta ita ta mallaki kanta na tasancia ga yadda kamata yaki ko ku a zamana ba tare da wata sojoji ba na ƙasar waje kuma abin ya kare sun.
Sojojin Faransa kimanin 600 ne yake girke a Cote d'Ivoire, inda suka shafa goman shekaru a sansanin Port Boué, kuma a cewar shugaba Ouattara za su fice daga ƙasar cikin tsari da darajar juna a watan nan na Janairun 2025. Yayin da tuni aka yanke shawarar damƙa komai na wannan sansani a hannun sojan Cote d'Ivoire. Sai dai Umaru Ibrahim Jamilu na cewa akwai wata manufar boye bayan wannan al'amari.
Kowa ya san yadda Faransa ta yi uwa taimakon karɓiya ta kan Alassane Ouattara bisa iko, kuma har ya kai yau iya tashi bai da gida da ya wuce Faransa. Paris kawai cikin ƙasa Abidjan take, ba zan taɓa yarda a ce mini ya haito rana ɗaya ya ce su tai su koma. Duk wanda ya san yadda abin da alaƙa tsakanin Abidjan da Paris ba zai yarda da wannan magana ba. Sai dai mun gani abin da ni nake zargi shi ne wata strategy ta wata dabara ce ga Faransa.
Faransa wacce aka kori askarawanta daga Mali, Burkina Faso da Niger kafin daga bisani Chadi ta bisahu, na fuskantar koma bayan hulɗar diplomasiya da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka. Domin kwatsam shi ma shugaba Bassirou Diomaye Faye na Senegal a jawabin barka da shekarar 2025 ya sanar da ɗaukan matakin rufe dukkan sansanonin sojan ƙasashen waje a ƙasar, matakin da ko shakka babu ke shafar Faransa.
Sabon shugaban ƙasa Diomaye Faye da shi da Prime Minister shi Ousmane Sonko tun cikin kampai sun nuna, tun kafin a ta zaɓi ma sun nuna ba su da buƙatar sojojin Faransa a ƙasar su. Wannan ina iya yarda da ta.
Muna sarar hakan zai zama alheri, kuma Allah ya sa alheri ne wanda za ya tabbata.
Yanzu dai masu bin diddigin al'amuran roda siyasar ƙasa da ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya a bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa Faransa ba ta fice kwata-kwata ba. Hasali ma ta fara shirin bullo da sabon salon ajiye dakarunta a wasu ƙasashe sama da 10 na nahiyar Afirka cikin wani yanayin da ba kowa ke iya fahimtar abin da ke faruwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Bayan nan kuma ana iya sauraron mu a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka goiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
An ji shi ki sojoji sun kawo bisa mu kai kan karaga sun hido mun abar dama da mun san da shi ba. Yanzu kuma saura mun san da shi kuma harkokin Nazar babu canji.
Tsaro a harkar tsaro kaji nan garin an ce an kama maikwanta, kaga mai gari an ce an yanka shi, kaji an ce an tahi da 'yan gari gaba daya, an tahi da dabbobinsu, an hana su kin kiwo, an hana su noma. To ina rayuwa take
abunda muke fata ga gwamnati a ci gaba da daukan matakai domin kawo muna sauki cikin abun da shafi harkan abubuwa na bukatun rayuwa.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2025, da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kowane dan adam yakan shiga sabuwar shekara da kyakkyawar fata da kuma burin samun rayuwa mai inganci, yayin da yakan kudurta cimma wani buri na rayuwa. A bangaren shugabanci kuma, al'umma kan bayyana fatar ganin shugabanni sun kula da matsaloli da suka addabe su. Kamar yadda muka saba kowane farkon shekara, shirin domin iyali ya nemi jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke bukata hukumomi su mai da hankali a kai domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Bari mu faro takon daga jamhuriyar Niger, inda banda tsadar rayuwa, al'umma ke neman ganin gwamnatin sojan ƙasar ta ƙara ɗaukar ƙwararren matakai domin shawo kan matsalar tsaro.
Sunana Lauli Tsalha, ina birnin Niamey da zama. To sai mu ce alhamdulillah, tunda shi ka san lamari duka na Ubangiji, gode ma Allah ya kamata a yi. A matsayinmu na masu iyali daidai gwargwado, lalle an yi ta gamuwa da abubuwa kala-kala na tahiyar da rayuwa, duk da yake abu ne wanda ya zama turo da riga magari. In ka ɗauki ba ma wainan yankin Nijar ba, kamar ƙasashe duka mahi yawa ana cikin wannan halin. Fannoni misali na harkar makarantu, harkoki na yau da gobe, dole magidanci kullum su ne gaban shi, babu babban nauyi da yake kamar muhalli. Tsadar rayuwa tsakanin inda 'yan kasuwa ke ba da farashin da suka ga dama, kuma ba irin yadda wani bi suke tsaido magana da gwamnati ba, tunda kaga wani bi gwamnati ya ɗauki mataki cewa abu kaza. Misali mu ɗauki shinkafa. Akwai lokacin da aka ce shinkafa mai adadi kaza, mai lamba kaza, za a saida ta kaza, amma in ka zo wajen sayan baka samun ta haka nan. To sai ka rasa wani bi dan kasuwa, sai ya ga magana shi daban, kuma shi gwamnati ma sai ya do magana shi daban. To kai talaka da kai ne ke da bukata, kai ne ke ci, to babu yadda za ka duyin da abun ya zo maka sai kai hakuri ka amshe shi haka nan.
Ni dai sunana Hajiya Hafsu, ni ta jihar Difaci. Rayuwa kai alhamdulillah za a ci, tunda dai kowa da ya san abin da Niger muke ciki cikin wannan shekarar ta wuce. Non solma muna cikin hatsarin ɗan Boko Haram, bale da ni ta Difaci kenan, muna cikin wannan hatsarin in ce ma zan mana yanzu ƙasa gaba ɗaya. Kuma bayan wannan akwai lokacin damana ba ta yi kyau ba, kenan shiga waccan damanar da aka yi, ambaliya ta ruwa, abinci, ruwa duk ya ta yi da shi ma wani yana cikin yana shafe kai, dai al'amarin bai yi daɗi ba. To abu na al'amari na Ubangiji, muku sai godiya. To kenan bisa wannan godiyar muke zaune, har bisa Ubangiji Allah ya kamo ƙarshen wannan shekara.
Sunana Madan Jefu Baraka. 2024 sai mu ce alhamdulillah da mu da iyalanmu, kan mazan, kan matan, kan yaran, kan gaba ɗaya ma duka ma dai ƙasa gabaki ɗaya. Alhamdulillah wannan shekara tunda dai ta ƙare, sai kaɗai mu ce alhamdulillah. Wani a koma wani tashin-tashi na ba za a yi ba, mai kowa ya ji a jikin shi wannan shekara kai alhamdulillah. To kuma Allah ya tabbata mana da alheri.
Kamar simi-simi ne za a iya cewa aka yi fama da su, wanda na matsaloli ne wanda za a iya cewa sai dai hamdala.
Babu abin da ya kai tsadar rayuwa. Tsadar rayuwa ka gani sai a ce sai hamdala. Akwai tsaro, a harkar tsaro kaji nan garin an ce an kama maikwanta, kaga mai gari an ce an yanka shi, kaji an ce an tahi da 'yan gari gaba daya, an tahi da dabbobinsu, an hana su kin kiwo, an hana su noma. To ina rayuwa take
ta bukatun na musamman waɗanda na mata ne da yara, waɗanda abubuwa nake ganin ya kamata lalle a ce an yi su domin inganta rayuwar mata da yara a bana.
Mace ita ce gida, mace ita ce kamar yadda ake faɗi, educate in farms, educate in nation. To haka ne, yau in an mace tana cikin jin daɗi, to kowa na cikin jin daɗi. Tunda yau mace a gida in babu lahiya, in ɗanta bai da lahiya ita ce bata lahiya, mijinta bai da lahiya ita ce bata lahiya, wani ke da kwai ba, duka haka ne. Kenan yanzu menene mata ya kamata a san da mu, a dama da mu, a ɗauka duk wani abu da za a yi a san da mace tana nan, kuma in babu mace abin nan bai yiwa. Aka ce diriyar shak grantom ya indam,
wato da yadda namiji ya kai ya kawo, akwai wata mace da ke dafa masa
ba dafa mishi duk babu ne, tunda hannu biyu ne ke cutin juna. Yau din namiji irin kabar da zai, irin wanda zai, abin da zai yi, yau in babu mace bai iya. Dan saboda haka kenan ya kamata mu mata a san matsayin mu a cikin kasar nan. In a yawa ne, in aka duba ka'ida, an duba me ke da sunan kidaya ta gwada mun yi maza yawa, to kenan ya kamata wannan mu da muka hiya wannan a ba mu gurin mu yanda ya kamata. Mu ne ke tarbiyyar da yara, mu ne ke tahiya walayen yara. Duk wani talauci akan mace yake, tunda ta akai talauci ma da mun huskar shi ta mace ce, to ka gani kenan ayi abinda mata za su ji daɗi don rayuwa ta yi daɗi a duka ƙasa.
Suna na Usman Ibrahim, magidanci kuma mazamni cikin birnin Yamai. To gaskiya shekara ga ta 2024 an ji jiki kwarai, don gaskiya ga lokacin da komai bai taɓuwa. Lokacin ikon siyasa an ji jiki, sojoji sun kawo bisa kan karaga, sun hido mana abar dama da mun san da shi ba. Yanzu kuma saura mun san da shi, kuma harkokin Najeriya babu canji. Har yanzu babu canji gaskiya. Dan gaskiya kan kasuwa da masu aiki hannu mai yiwuwa kowa kuka na shi kai. Yanzu abin da an ka ce na ma ka faɗa gaskiya. Shekarar ba na ka abin da ka ce na an ka faɗa.
Kamar misali simi-simi ne za a iya cewa sun ɗan yi wuya.
To abin da sun kai suna yar dama-dama. Tun da nan da mai yiwuwa abin da muka rayuwa da shi, abin da an ka saba raina daga shinkafa, masara, gero, su daina aka yi. Mai yiwuwa ma abin da ka ɓata min da rani gaskiya, abincin da muka noma cikin Nijar ma bai isa mu. Abincin da muka noma ma bai isa mu. Tun da ƙaramin misali, ga gero muna noma, ga wake muna noma, ga masara mai yawa ma mu kankan ba su isa mu. Yanzu in kaka ta kama na sai da ta hatsi $80, gabarar ce na ta hatsi ta kawo wajen shekara 50. Kenan gaskiya abun da shekara bara an ji jiki. Kenan bana ya kamata gaskiya gwamnati ya mai da hankali ga haka nan. Harkar likita ya rage, harkar isans ya hau, bai jima ba ya rage isans, ya rage ga zuwal. Abu dama dai akwai wani sassan sauci. Gaskiya gwamnati ya kokari wannan wuri. Amma talaka dai gaskiya abinda talaka ga so, an ka bashi tsaro, abinci ya sauki, abinda sauran ya faɗa maka ne shi. Abinda sauran ya faɗa maka ne shi, abinda ya rage shi ya faɗa maka ne shi, abinci ya sauki. Amma abincin da bai da sauki gaskiya babu sassauci.
To menene fatanka, kamar menene kake jira, menene kafi son gwamnati ta mai da hankali a kansa a shekarar nan ta 2025?
To ni dai ga noli sai abin da kamata gwamnati ta mai da hankali ga gari shi ta fannin abinci, ta bincin cimaka. Na farko dai tsaron kasa, an ka samu kwanciyar hankali cikin kasa, birni da ƙauyuka na lahiya limi. Na biyu a mai da hankali ga aikin umarni, don gaskiya Nijar muna da akuwa da ƙasar, muna da girma kuma tana da albarka. In gwamnati ta mai da hankali ga aikin noman rani, to insha Allah abinci ba dai mu mutai mu sai ba, sai na dauki da ƙasar mu a kowane wuri a saisuwa, kuma ta sai samu musu aiki gaskiya. Ni na ga ko gidan kansu ma da aka liƙe mutum, har aka liƙe mutum gidan kansu yayi shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, inda a ce gandari nan ka bude na noman rani, akwai su yi aiki. Idan an tattaye can aiki ya za a saka na kasancewa kanka, wallahi gobe ba hukuma.
To da fatar hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira, za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka shawa al'umma kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai mako mai zuwa mu nufi ƙasar Kamaru. Muna godiya ta musamman ga wakilin musulmanmu na Barma da ya bada gudunmuwa a yayin kallaban shirin na wannan shekarar. A madadin Malam Sule da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Fiona Nandudu da ta daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri da kuma fatar shekarar nan ta 2025 za ta kasance shekara mai tarin albarka a gare mu duka. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
A gaida alheri Grace Abdu.
Albishirinku, shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka. Kafin mu sallama da ku, ga Zahra ta sake dawowa da labarai, amma wannan karin a takaice.
Wani direba ya afka da motar a kurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, sannan kuma ya bude wuta inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Hukumar FBI mai yaƙi da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci, kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kadai yayi aika-aikar ba. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar Talata. Jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen Darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da Puntland. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasɗinawa aƙalla 17 a jiya Laraba, kamar yadda jami'an Falasɗinawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka sanar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na Bridge da ke tsakiyar zirin Gaza. Aƙalla mutane 10 ne ciki har da ƙananan yara 2 suka mutu, yayin da wasu 4 kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi a jiya Laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin Montenegro, a cewar jami'ai. Sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce. 'Yan sanda sun bayyana wanda ya yi harbin a matsayin Ako Martinovic, mai shekaru 45, ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin Santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa.
Masu sauraro, iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na safe yau Alhamis 2 ga watan Janairun 2025. Zuwa anjima da karfe 4 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Idan mai duka ya amince, za a ji abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku wani lafiya. Ma'assalam.